bien, ce serait oui.
Wannan sabon shiri ne da Triple E ke gabatar muku mai suna True Crime Niger.
A cikin wannan shirin muna kawo muku labarai na gaskiya da suka danganci ire-iren laifukan da suke faruwa a cikin wannan ƙasa Nigeria.
Muna fatan cewa ta hanyar yaɗa waɗannan labaran ne za mu ƙara fahimtar nau'ikan laifuka da suke faruwa.
Kuma ta hanyar samun wannan masaniyar ne za mu iya ganowa da fahimtar hanyoyin da za mu hana faruwar laifuka da sabawa dokoki irin waɗannan.
Kuma a kowane lokaci muna maraba da jin ra'ayoyinku. Za ku iya samun mu a kan shafukanmu na YouTube, Instagram, Facebook, Twitter mai suna 234 Audio da kuma WhatsApp a lamba kamar haka. 081-82-1-2-3-4. To bari mu shiga cikin shirin. Baƙuwarmu ta wannan mako ita ce Malama Ramat Muhammad, kamar yadda kuka saba, wacce ita ce za mu bawa labarinmu na satin nan.
Barkanmu da warhaka, da fatan za mu ji daɗin kasancewa tare cikin wannan shiri mai albarka na True Crime Niger.
A wannan makon za mu kawo muku labarin wata tsohuwar jarumar wasan Hausa wacce ta gudu daga gidan yari bayan an yanke mata hukuncin kisa.
A gidan yaron Hadeja da ke jihar Jigawa gari ya waye, wannan safiya tana iya kasancewa ranar ƙarshe ga waɗanda suka gama wa'adinsu na zaman gidan. Ga waɗanda kuma aka yanke musu sabon hukunci za ta kasance ranar da za su buɗe sabon shafin rayuwa.
Ga waɗanda aka yanke wa hukuncin kisa kuma wannan zai iya zama rana ta ƙarshe da za su shaƙi iskar duniya. Mai kula da matan da ke tsare tana shirin kiran sunan fursunoni kamar yadda ta saba duk safiya.
Tana sanye da takalminta wanda yake sheki saboda gugar da ya sha, da uniform ɗinta na aiki shi ma ya sha karin guga. Ta fara tafiya daga ɗakin fursunoni ɗaya zuwa ɗaya. Tana tafiya tana kiran sunayen kowace fursuna, sannan ta jira amsarsu.
Cikin sauri da kuzari ma'aikaciyar take tafiyar, ta doshi sel ɗin ƙarshe, Rabi Ismail, ta kira suna.
Shiru ba amsa.
Rabi Ismail, ta ɗaga murya tana mai sake kira.
Har yanzu dai shiru ba amsa, sai ma amsa kuwar sunan ne ke dukan dodon kunnanta kawai.
Ma'aikaciyar prisoner ta ƙame, tunani da yawa na kai kawo cikin kwanyar kanta. Cikin sauri da fargaba ta miƙa hannu gefen belt ɗinta ta lalubo mastaki, hannunta na rawa ta buɗe ƙofar ɗakin.
Wayam ba kowa a ciki, ba alamun mutum a gadon ballantana a ƙarƙashin gadon. Ta duba bangon ɗakin ta ga babu alamun an fasa shi, hakanan babu alamun an tona rami a ƙasan ɗakin, don haka ta san cewa lallai ta ƙofar ɗakin ta fice.
Kamar bugawar agogo, sai tunaninta ya fara saituwa, ta kuma gano al'amarin da ya faru. Cikin hanzari ta juya, sannan a guje ta nufi ofishin manyanta domin sanar da su abin da ya faru.
Rabi Ismail, fursunar da aka yanke hukuncin kisa,
ta tsere.
Barkan ku dai masu sauraro, sunana Nasir S. Gwangwazo.
Ni kuma Rabi'a Hadeja.
Kuma wannan labarin
zai iya ceton
rayuwarku. Ranar Kirsimeti 25 ga watan Disamba na shekara ta 2002, Ado Muhammad, matuƙin tasi, yana tuƙa motarsa a cikin birnin Kano.
babu fasinjoji da yawa saboda hutun ranar. Amma gwiwarsa ba ta yi sanyi ba, ya ci gaba da zagaye ko Allah zai sa ya samu fasinjoji.
Yana tafe a kan hanyar Zuroad, yana dosar shatale ta Landangi. Sai ya ga wata mata tana tsayar da shi. Ya gane matar domin sananniya ce. Kowa ya santa, ba wata bace face Rabi Isma'il.
Rabi Isma'il mace mai shekaru 39 a duniya. Fara ce amma ba ainun ba. Sananniyar tsohuwar jarumin fim din Hausa ce a masana'antar shirin fim din Kannywood wacce take zaune a birnin Kano. Duk da dai ita yar asalin Auci ta jihar Edo ce.
A wancan lokacin Rabi ta fito a wadansu fitattun fina-finan Hausa kamar gwi da yara, inda ta yi kaurin suna fiye da yawancin sa'anninta a sana'ar.
Ado ya taka birki, ya yi ribas, ya dawo wurin da matar take.
Ai zai ji kamar ya yi tsuntsuwa ya tashi saboda tsabar murna.
Kwarai ma kuwa, kin san ganin jarumi ko jarumar shirinfin a wurin wasu kamar tsintar gwal ne. Rabi ta sanar da shi cewa tana buƙatar ɗaukar sa shata. Za ta biya shi naira 250.
A wannan lokacin ba ƙaramin kuɗaɗe ba ne, kuma daɗin daɗawa za ta biya duk bayan awa ɗaya.
Nan da nan Ado ya amince, domin kuwa ranar biyan buƙata rai ba a bakin komai yake ba. Wurin farko da suka fara zuwa ofishin jami'an tsaro ne.
To an yi ba a yi ba, wayar ka kofa da ɓarawo. Anya za a wanye lafiya kuwa?
Kina tunanin ko Ado ya ɗebo ruwan dafa kansa ko? Al'amarin san ba haka yake ba. Wato saurayin Rabi mai suna Awwalu, wanda shi ma jarumin fim ɗin Kannywood ne, shi ne jami'an tsaro suka kama kuma yake tsare a wurinsu saboda dokar tuki da ya karya.
Da Ado ya tsaya, sai Rabi ta shiga cikin ofishin 'yan sandan, ta yi belinsa, suka fito tare. Tare suka shiga motar Ado, shi kuma ya tuka suka tafi.
Wuri na biyu da suka dosa shi ne gidan wani abokin Awwalu mai suna Aminu.
Shin ko dai da wata magana ne? Me ya hana su zuwa gidan Awwalun kai tsaye?
Allah masani. Amma yayin da suka isa gidan Aminu, Awwalu ya ɗan yi kuskure ma har ya canja kayan jikinsa. Kar ki manta cewa Ado direban tasi ɗin yana tare da su har a wannan lokacin. Kuma ya ma haɗu da Aminu, abokin Awwalu, a gidan.
Bayan sun fito daga cikin gidan ne, Awwalu ya nemi Ado ya kai su dam ɗin Tiga wanda ke Bagauda a jihar Kano.
A hanyar tasu ta zuwa Tiga ɗin ne Ado ya yi ɓatan hanya, don haka suka tsaya suka tambayi waɗansu mutane kwatancan wurin. Bayan wani ɗan lokaci sai suka isa Tiga. Ado ya yi fakin ɗin motarsa a ƙarƙashin wata bishiya mai yalwar ganyayyaki a bakin ruwa.
Awwalu da Rabi suka fita daga motar suka doshi wurin ruwan cikin nishaɗi. Shi kuma Ado ya ɗan matsa nesa da su domin ya ba su fili saboda kasancewa su kaɗai.
Daga wurin da yake yana hangensu har suka shiga cikin ruwan suna wasa. Bayan wani ɗan lokaci kuma sai ya ga suna ƙoƙarin fitowa daga cikin ruwa. Rabi ce ta fara fitowa, amma kuma sai ta sake tura Awwalu ya faɗa cikin ruwa.
Mace so ya kai so kenan.
Da farko shi ma Ado abin da ya zata kenan. Kawai duniya ta musu daɗi, kuma suna cikin nishaɗin kasancewarsu tare. To amma fa sai ya kula cewa Rabi ta sake tura Awwalu cikin ruwan a karo na biyu, a lokacin da shi kuma yake yunkurin fitowa.
A nan ne kuma ya kula da wani baƙon al'amari game da Awwalun. Wato jikinsa na ɓari, karkarwa kawai yake yi, kuma yanayin fuskarsa ya nuna gaba ɗaya ma shi wurin ya gundure shi. A lokacin da ya samu ya fito daga cikin ruwan, sai ya sanar da budurwarsa cewa shi fa baya jin daɗin jikinsa, kuma sanyi yake ji.
Ai wannan ba abin mamaki ba ne. Mutumin da ya fito daga cikin ruwa kila sanyin ruwan ne.
Wannan abin da kika faɗa shi ne tunanin da Ado ya yi. Rabi ta hura wuta domin ya ɗumama jikinsa. Awwalu, wanda a lokacin jikinsa ya yi laƙwas ya mutu gaba ɗaya, sai karkarwa kawai yake yi, ya matsa gaban wutar domin ɗumin ya ratsa shi.
Bayan wucewar wasu mintuna, sai Rabi ta doshi wurin da Ado yake, ta sanar da shi cewa su tafi tana buƙatar su koma cikin gari. Amma fa su bi kawai ban da awwalu.
A'a, ban gane ba. Wai an yi yamma da kare? Su zo tare? Amma kuma yanzu ta ce a tafi a bashi?
To Ado ma haka yaji zancan bambara kai. Wai namiji da suna Hajara. Dan haka sai ya ce mata tunda tare suka zo, tare za su koma.
To amma fa sai Rabi ta sake fadan wani abu da ya sake dilmiyar da tunanin Ado. Ta tambaye shi ko yana da ruwan batir ko fetir.
A wannan lokacin Ado gaba ɗaya kansa ya toshi. Ya ma fara zargin Rabi. Dan haka ya hana ta abubuwan da ta tambaya. Saboda yana tsoron idan ya bata, ita da saurayinta za su iya amfani da su su cutar da shi. Sannan kuma su sace tasirinsa.
Da Rabi ta ga bata samu nasara ba, sai ta umarce shi da ya mayar da su cikin gari.
Ado ya tuka su daga dam ɗin tuga zuwa cikin gari. A kan hanya sai ya tsaya a gidan mai domin ya ƙara fetur. Ana zuba masa man ne, hankalinsa ya kai kan awwalu. A lokacin ya kula cewa awwalu baya cikin hayyacinsa.
Abu ga yake ko a maki hala?
Zaton Ado kenan shi ma. Kuma hakan ya sa shi cikin damuwa. Bayan an gama zuba masa man, ya biya kuɗin sai ya shiga motar domin su ci gaba da tafiya.
Shigarsa cikin motar ke da wuya sai Rabi ta sanar da shi cewa ta manta jakarta ta hannu a tuga. Sai su koma su juya don ta ɗauko jakar.
Tabɗi jan, kaka tsara kaka, to ya yadda ya koma ɗin?
Ai karkada kunnuwanki ki sha labari kawai Ramat. Gwangwaza mu je zuwa, wai mahaukaci ya hau kura.
Duk da dai akwai tsoro fal a cikin ransa, kuma abubuwan da suke faruwa kamar ba gaskiya a ciki. Ado ya amince ya mayar da Rabi ta gan, amma fa ya ayyana a zuciyarsa cewa idan suka isa dam ɗin, shi ba zai fito daga motarsa ba. Kokara.
A hanyarsu ta zuwa dam ɗin ne suka ga waɗansu mutane suna dawowa daga bakin ruwan. Sai suka tambaye su ko sun ga wata jaka a wurin.
Mutanen suka amsa musu da cewa su dai ba su ga wata jaka ba. Duk da haka dai Ado ya ci gaba da tuki har ya isa ƙarƙashin bishiyar da ya yi fakin a wancan karan. Rabi ta fito daga motar sannan ta nemi Ado da ya taimaka mata ta fitar da galabaitaccen saurayin nata daga cikin motar.
To ina ruwan biri da gada? Ita da ta manta jaka ba kawai sai ta je ta ɗauko ba? Me yasa sai ta ɗauki wanda shi baya cikin hayyacinsa su tafi tare?
To ke ma dai kya faɗa. Shi dai Ado bai musa mata ba. Ya taimaka mata suka fito da awwali ɗin. Amma fa suna fita da shi sai ya yi sauri ya koma cikin motar ya tashe ta. Ya juya kan motar ya bar wurin a guje.
A yammacin wannan ranar, Ado ya fito domin ya wanke motarsa. Yana cikin goge-gogen cikin motar ne, ya ga wata jaka a kujerar baya.
Jakar Rabi ce, wacce ta sa suka koma saboda ita.
Nan ya fara tunanin idan har jakar tana cikin motar, kuma Rabin ta san da hakan, me ye dalilin da ya sa ta yi ƙarya ta sa suka koma? Wacce ƙulla-ƙullar take haɗawa?
Tambayoyi barkatai suka cika kansa. To a nan ne kuma ya tuna wani abin da ya sha kan waɗannan tambayoyin a wajensa.
Ba su biya shi kuɗinsa ba, kuma daga lissafin da ya yi ya yi awa 8 cur tare da su. Don haka kuɗinsa ya kama naira 2000 kenan cif.
Saboda haka ya yanke shawarar kawai washe gari da safe zai je kai mata jakarta kuma ya karɓi kuɗinsa.
Washe gari Ado ya kira Rabi.
Ah, dakata, ta ya har ya iya kiranta? Dama ya karɓi lambar wayarta ne?
Wannan kan ba mu da tabbacin ta yadda aka yi har ya samu lambar. Ko da yake sun yi saurin sabo cikin ƙanƙanin lokaci. Amma dai a zahiri, washe gari 25 ga watan Disamba Ado ya haɗu da Rabi. Ya miƙa mata jakarta, ita kuma ta duba duk abin da yake cikin jakar. Ta kuma tabbatar cewa komai yana ciki. Inda a nan ne shi kuma ya nemi ta biya shi haƙƙinsa.
Sai Rabi ta sanar da shi cewa awwali ne zai biya shi. Amma Ado ya kafe kai da fata cewa lallai-lallai sai dai su tafi tare da ita wurin awwalin. Ba jara Rabi ta amince kuma ta raka shi gidan awwalu.
An yi ba a yi ba kenan. Lokacin da ta ɗauke shi shata, ai ta furta cewa, ita za ta biya. Yanzu kuma me yasa Awwal ne zai biya?
Ba mamaki shi ma Ado irin wannan tunanin yayi. Shi yasa yaki amincewa ya tafi gidan Awwal shi kadai sai da ita.
Da suka isa gidan, ‘yar uwa Awwal mai suna Ummi ta sanar da su cewa Awwal baya gida. Kai bai ma kwana a gida ba, tunda ya fita jiya bai dawo ba.
Ummi Bazaura ce wacce take zaune a gidan Awwal tun bayan mutuwar aurenta.
A takiran Ado ya ɓaci, kuma ya nemi kawai Rabi ta biya shi kuɗinsa. Domin kuwa shi ba Awwal ne ya ɗauki shatar tasi ɗinsa ba. Rabin ce.
Rabi ta lallame shi, sannan ta kai shi wani gida da ke titin ɗan kura a wuraren Zurud. Da suka isa gidan ne Rabi ta biya shi naira 2000. Ado ya karɓa ya kuma ƙara gaba cikin jin daɗin ya karɓi kuɗinsa tare da fatan kar Allah ya sake haɗa hanyarsa da ta Rabi.
Ummi tana aikace-aikacen gida, amma hankalinta yana kan Awwalu. Tana tunanin wurin da ya shiga, domin har abokansa sun zo gidan tambayar wurin da yake.
Tana wannan tunanin ne ta ji ana ƙwanƙwasa ƙofa. Ummi ta buɗe ƙofar, sai ta tarar da Rabi a bakin ƙofar, amma wannan karan ita kaɗai ta dawo.
Cikin zulumi, Ummi ta tambayi Rabi wurin da Awwalu yake. Rabi ta sanar da ita yana nan cikin ƙoshin lafiya da kwanciyar hankali, wai yana can wurin ɗaukan fim ne.
Rabi ta ci gaba da sanar da Ummi cewa Awwal ne ya turo ta ta zo ta ɗauki video CD ɗinsa da talabijin domin ta kai masa. Da farko Ummi ta yi kamar ba za ta bar Rabi ta ɗibi kayan ba, amma da Rabin ta nuna mata ID card, takardun mota da muƙullan ɗakin Awwalin, sai waɗannan abubuwan suka gamsar da Ummi cewa to lallai Awwal ne ya aiko ta.
Bayan shuɗewar waɗansu awanni, sai aka sake ƙwanƙwasa ƙofa. A wannan karan ma dai Rabin ɗin ce ta dawo. Ta sanar da Ummi cewa Awwal ne ya sake aiko ta ta dawo ta ɗauko CD recorder ɗinsa.
Amma fa a wannan karan, Ummi ba ta amince ba. Ta sanar wa Rabi cewa babu inda aka taɓa jin daraktan fim ya hana jarumai zuwa wurin iyalansu. Don haka ta ƙeƙasa ƙasa ta nemi da cewa lallai sai Rabi ta kai ta wurin da ake ɗaukar fim ɗin.
Rabi ta sanar mata cewa hakan ba zai yiwu ba, amma za ta je ta nemi daraktan ya bar Awwal ya dawo gida domin danginsa su gan shi, don hankalinsa ya kwanta. Ummi ta amince da hakan, sannan Rabi ta tafi.
Amma ta bar Rabi ta ɗauki CD recorder ɗin?
Ina! Ai, an shata ta warke. A wannan karan kam, saboda tsananin damuwar da Ummi take ciki, babu wani mutum da za ta bari ya shiga ɗakin Awwal ya ɗebo kaya a ciki idan ba shi da kansa ba.
Kin tuna Aminu? Wannan abokin na Awwal wanda suka je gidansa bayan sun yi belin Awwal daga ofishin 'yan sanda?
Gidan da Awwal ya canza kayansa sannan suka nufi ci gaba?
Yawwa shi. To a ranar 26 ga wata, Aminu yana kan hanyarsa ta zuwa wani wuri a kan Acaɓa. Sai ya kula da motar Awwal tsaye a gefen titi, wani bakaniken gefen hanya yana yi mata gyara. Abin da ya bawa Aminu mamaki shine, Awwal ba zai taɓa bawa bakaniken kan hanya gyaran motarsa ba.
Aminu ya dakatar da tafiyar, sannan ya isa wurin da bakaniken yake. Ya umarce shi da ya dakata da gyaran, sannan ya sake ɗare kan Acaɓa, ya nufi gidan abokinsa domin ya duba shi.
Ummi tana zaune, ta ji an sake ƙwanƙwasa ƙofa. A wannan ranar, wannan shi ne karo na uku da aka ƙwanƙwasa ƙofar. Ba ta yi ƙasa a gwiwa ba, ta miƙe ta je ta buɗe ƙofar.
A wannan karan da ta buɗe, sai ta ga abokin yayanta ne, Aminu. Aminu ya tambaye ta ko Awwal yana ciki, amma sai ta sanar da shi cewa ai rabon Awwal da gida tun jiya.
Aminu ya tafi, amma fa gaba ɗaya ranar ya wuni ne yana neman Awwalu. Amma ko sama ko ƙasa, ba shi ba alamunsa.
A safiyar washegari, wato 27 ga wata, sai ya yi kicibis da Ado, kuma ya gane shi ne direban da ya kawo su Awwal gidansa a ranar 25 ga wata.
Barka, akalla yanzu zai samu amsar da za ta nuna masa wurin da Awwalu abokinsa yake.
Shi ma Aminu haka ya zata. Dan haka ne ma ya roki Ado ya biyo shi su je gidansa Awwalu dan yayi wa iyalan bayani domin suna cikin damuwa da rashin ganin sa.
Da suka isa gidansa Awwalu sai Ado ya sanar da Aminu da danginsa abubuwan da suka wakana a tiga.
Tofa, ai ba su ga ta zama ba, wai an saci dan barawo. Aminu abokin Awwalu, Ado direban da suka dauka shata da dangin Awwalu suka rintuma ofishin jami'an tsaro dake Sabon Gari. Suka kai rahoton batan daban da Awwalu yayi.
Kuma babu wanda suke zargi sai Rabi Isma'il. Nan da nan ƴan sanda suka shiga aikin su. Kuma suka samu nasara kame wacce ake zargin wato Rabi ba da wani bata lokaci ba.
A lokacin da ake yi wa Rabi tambayoyi a ofishin jami'an tsaro ne ta sanar da su cewa a lokacin da ta dawo cikin gari a wannan ranar ta Christmas wato 25 ga wata ta sanar da wani mai suna Ibrahim Shiru cewa ta bar Awwalu a can jeji.
Da ita da Ibrahim Shiru din suka yi tattaki har zuwa wurin da ta fada masa ta bar Awwalu kuma da suka koma suka tarar da shi Awwalu a wurin.
A cigaban bayananta ta furta cewa Ibrahim din ya dauki Awwalu zuwa wani gida da babu kowa a ciki kuma sun bar shi a cikin gidan yana kwance yana bacci a cikin wani daki.
Bayan ta bayar da jawabin ne mataimakin kwamishinan ƴan sanda da waɗansu jami'an tsaro suka je wurin da ta fada din. Amma duk binciken su bai sa sun gano Awwalu a gidan ba.
Na sauran jira a kama kenan. To idan baya gidan da ta fada din, ina Awwalun yake?
A wannan lokacin su kansu ƴan sandan ba su da masaniya. Amma abinda suke da tabbaci a kai shine akwai wani boyayyen al'amari da Rabi ba ta so su sani.
Duk da haka dai ƴan sanda suka ci gaba da binciken su a game da batan Awwalu. Sun maida hankali sosai a binciken domin gano ta yadda aka yi gansa meman saurayi za a ce an neme shi an rasa tun ranar Kirsimeti.
A binciken nasu ne suka gano wani saurayi mai suna Yahaya Usman. Kin tuna cewa Rabi ta je gidan Awwalu ta dauki talabijin da CD player dinsa?
Eh, ranar da ta je Ummi ta bude mata kofa. Zuwanta na biyu kenan ko?
Kwarai kuwa wannan. Ashe Rabi bayan ta kwashi waɗannan kayan sayar da su ta yi. Kuma wannan Yahaya Usman din shi ya saye su.
Bayan haka ma ƴan sanda sun gano wata mata mai suna Halima wacce a wurinta suka samu wayar hannun Awwalu mai kiran Nokia wacce a bayaninta ta furta cewa Rabi ce ta sayar mata.
A ƙarshe kuma ƴan sanda sun samu wani mai suna Adebayo Abdulkarim wanda suka samu rediyon motar Awwalu da sifikokinsa guda biyu a wurinsa.
Wanda shi ma ya furta cewa a wurin Rabi ya sayar.
ƴan sanda sun hada waɗannan bayanan. Sun sanar da Rabi duk abubuwan da bincike ya nuna musu.
To dama ƙarya fure take, ba ta yaya. Rabi tana jin wannan bayanin sai ta fashi da kuka.
Nan take ta sanar da ƴan sanda cewa ta tura Awwalu ne a cikin ruwan tiga.
DPO da waɗansu jami'ai suka tusake ta zuwa tiga, inda a nan ne suka ga gawayin da yake nuni da wutar da Rabi ta kunna wa Awwalu rana 25 ga wata don ya ji dumi.
Daga nan ne kuma Rabi ta ƙarasa bakin ruwa, ta nuna musu daidai wurin da ta tura Awwalu a ciki.
Kilomita ɗaya a cikin ruwan daga wurin da Rabi ta nuna ne aka samu gangar jikin Awwalu wacce har ta fara rubewa.
Bayan sun kammala hada binciken su ne suka gurfanar da Rabi Isma'il tsohuwar jarumar fim din Hausa a gaban kotu bisa zargin aikata laifin kisan kai.
A lokacin da aka karanta mata abinda ake zarginta da shi a gaban kotu kuma aka tambaye ta me za ta ce game da hakan, sai Rabi ta amsa da cewa
na gane abinda ake tuhuma ta da shi amma ban aikata wannan laifin ba.
A zaman kotu sai Rabi ta canja bayanan da ta bayar a ofishin ƴan sanda. Ita kadai ta bayar da shaida a nata bangaren.
A yadda ta furta, lokacin da Ado direban tasi ya ajiye su a bakin ruwan tiga ya gudu, ita da Awwalu sai suka taka har suka iso bakin hanya.
A lokacin da suka iso bakin hanyar ne, sai suka tsayar da wani mai acaba suka roke shi da ya kai su bakin babban titi. Amma sai dan acabar ya sanar musu cewa shi san ba zai dauki mutum biyu ba, sai dai daya.
Sai suka yanke shawara ya dauki Rabi ya fara kaita, sannan ya dawo ya dauko Awwalu.
To amma fa da suka kai bakin hanyar, sai wannan dan acaban ya ki komawa ya dauko Awwalu.
Ita kuma ganin ba ta da tsimi ba ta da dabara, sai kawai ta yanke shawara ta koma cikin garin Kano ta bar Awwalu a can.
To amma bata nemi wannan dan acaba ya zo ya bayar da shaida ba?
A'a, abinda muka sani shine cewa bata nemi kowa ya bayar da shaida daga bangaren ta ba bayan ita kanta.
Yanzu jan aikin da ke gaban yan sanda masu gabatar da kara shine su tabbatarwa da kotu abubuwa uku ba tare da shakku ba.
Na farko, su tabbatar da rasuwar Awwalu. Na biyu, su tabbatar da cewa Rabi ce silar mutuwar sa. Sannan na uku, su tabbatar da cewa ta aikata hakan ne da gangan.
A yayin shari'ar, yan sanda sun iya gabatar da shaidu guda tara cur domin tabbatar da cewa Rabi ce ta kashe Awwalu.
Shaidun sun hada da Ummi Ibrahim yar uwar Awwalu, Ado Muhammad direban tasi, Yahaya Usman wanda ya sayi kadarorin Awwalu daga hannun Rabi, da Sergeant David Watsaf wanda jami'in dan sanda ne na sashen kula da aikata manyan laifuka na rundunar yan sanda, wato CID. Kuma shine jami'in da ya dauko gawar Awwalu a cikin ruwa a rube.
A ranar 5 ga Disamba na shekara ta 2004 ne, mai shari'a Halluru na babbar kotun jihar Kano ya kama Rabi Ismail da laifin kisan gilla, kuma ya yanke mata hukuncin kisa ta hanyar rataya.
Amma a ranar 17 ga watan Janairu 2005, Rabi ta daukaka kara. Amma sai kotun daukaka kara ta tabbatar da hukuncin babbar kotun.
Rabi bata yi kasa a gwiwa ba, sai ta garzaya kotun kolin Najeriya, wacce ita ce kotu mafi girman hukunci da ake yi wa lakabi da kotun Allah ya isa, saboda kasancewarta kotun karshe.
Ita ma kotun kolin ta yi fatali da daukaka karan ne a ranar 8 ga watan Yuli 2011, saboda rashin tartibiyar hujja, sannan kuma ta tabbatar da hukuncen kotunan baya.
Yauwa, dama gaskiya ɗaya ce.
Bayan yanke hukuncin karshe ne, sai aka dauke Rabi daga gidan yarin Kaduna zuwa na Hadeja da ke jihar Jigawa domin jiran aiwatar mata da hukuncin.
Ana tafi har watanni 5 suka shudi. A ranar 16 ga watan Disamba 2011, jami'a mai kula da yan fursuna ta gano cewa Rabi ta yi batan dabo a ɗakin da ake tsare da ita.
Amma ta yaya yan fursuna za ta iya tserewa daga gidan yari?
To, a iyaka abin da muka sani, kwana ɗaya kafin wannan rana tana ɗakin gidan yarin, amma washe gari da aka zo kiran sunayensu sai ba a same ta.
Sai dai kuma shugaban gidajen yari na jihar Jigawa ya bayyana cewa tunda dai ba a ga wata alama ta fasa bangon gidan yarin ko haka ta ƙasa ba, to lallai Rabi ta samu taimako daga wajen wani a gidan yarin kenan.
Gaskiya ne, hakika wani ne ya batta ta tsere.
Kwarai kuwa. Dan haka ne nan take aka kira ma'aikatan gidan yarin guda 6 da ke aiki a lokacin da Rabin ta gudu.
Kuma jaridar Blueprint ta rawaito cewa a bisa wannan dalili an rage wa wasu daga cikinsu mukami, yayin da wasu kuma aka yi musu canjin wajen aiki zuwa wasu gidajen yarin a matsayin hukunci.
To, abu dai kamar wasa. Kwanaki suna zama makonni, makonni suna zama watanni, yayin da watanni kuma ke zama shekaru da batan Rabi Ismail. Lamarin har ya fara zama tamkar tarihi.
Bayan shekaru 6 da faruwar lamarin ne aka samu Rabi, kuma tana cikin kasan ne a boye duk tsawon wannan lokacin, inda a lokacin ne ta yanke shawarar barin kasar domin samun shakar iskar yanci.
Ta shirya takaddunta tsab domin yin kaura zuwa kasar waje ta hanyar tsallaka iyakar Lagos da ke Najeriya zuwa Benin ta kasar Kwatano.
A kan iyakar ne jami'an tsaron farin kaya suka damke Rabi.
Da kyau. Shin an san kasar da ta yi nufin komawa gaba daya?
A'a, amma dai tabbas ba ta yi tsammanin koma gidan yaron Hadija ba har abada.
To ni har yanzu na kasa gane dalilin da yasa ta aikata wannan laifin ma tun da fari.
A gaskiya mu kanmu wannan tambayar ita ce ta shige mana duhu. Ba mu san takamaiman dalilin ta na tafka wannan ta'asar ba.
To kuma ba a dalilin neman kuɗi bane?
To mun dai san ta fara sayar da kayayyakin sa kamar talabijin akan kuɗi naira 8,000, CD player akan naira 4,000 da wayar sa kan naira 1,000.
Amma wannan ai ba wasu kuɗi ne masu yawa ba.
A wancan lokacin na shekara ta 2002 kuɗi ne mana.
Kai, ina bas kai a kashe mutum akan su ba. Ni dai ban ma ga yawan kuɗin da za su sa a ɗauki rai saboda su ba.
Haka ne Ramat. Babban matsalar ita ce Rabi ta yi amfani da kusanci da shakuwarta da marigayin. Domin wasu bayanai sun nuna cewa ta ba shi ƙwayoyin buguwa masu guba a ciki ne a lokacin da suke cikin ruwan. Lamarin da ya kai shi ga fita daga hayyacinsa har ya kasa yin kataɓus a lokacin da take aiwatar da mummunar manufar tata.
To idan haka ne kuwa yana da kyau mu riƙa lura da manufar mutum a kanmu lokacin da muke zaune tare.
Gaskiya ne wannan. Domin da a ce marigayi Auwali ya nazarci yanayin Rabi a kansa, wataƙila da ba ta katse masa rayuwa a lokacin da yake kan ganiyarta ba.
Ku kasance tare da mu a mako mai zuwa don jin wani labarin mai jan hankali, inda za mu kawo muku labarin wata mata da duka ya yi sanadiyar ajalinta.
A kowane lokaci muna maraba da jin ra'ayoyinku. Za ku iya samun mu akan YouTube, Instagram, Facebook, Twitter mai suna 234 Audio da kuma WhatsApp a lamba kamar haka: 0182830134. True Crime Niger Production ne na Triple E Media Production na shekara ta 2021. Idan kun ji daɗin wannan shiri kuma kuna buƙatar jin waɗansu shirye-shiryen namu, ku yi subscribing a shafinmu na 234 Audio a YouTube. Kar ku manta, ku danna ƙararrawar bayan kun yi subscribing domin samun sababbin shirye-shiryenmu kai tsaye. Waɗanda suka kawo muku wannan shirin su ne Rabi'a Hadeja, Nasir S. Gwangwazo, D. Danjuma Tabakaji da Sam Tabakaji. Wacce ta ɗauki nauyin shiri Ramat Muhammad. Godiya ta musamman ga Mala Iwagwado Ikaleku. Ku ci gaba da kasancewa tare da mu a koyaushe don jin daɗaɗɗen shirye-shiryenmu a shafukanmu na 234 Audio. Za ku iya sauraron podcast ɗin shirye-shiryenmu a wurare kamar haka: Apple Podcast na masu amfani da waya ƙirar Apple, Google Podcast na masu amfani da wayar Android, Spotify da kuma duk wuraren da kuke samun podcast ɗinku. Idan wayoyinku ba su zo da waɗannan applications ɗin ba, za ku iya downloading ɗinsu daga Apple App Store ko kuma Google Play Store. Ku yi subscribing kuma ku sanar da mu ra'ayoyinku game da shirye-shiryenmu. Kuma za ku iya sauraron shirin True Crime Niger daga ƙarfe 11 zuwa 12 na rana, duk ranar Alhamis, Juma'a da Asabar a Jarida Online Radio daga shafinsu jaridaradio.com. A yi sauraro lafiya.